Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma tashar mu ta Alfa Radio a birnin Kumasi. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Nazir Ahmed a Hausawa da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Talata 6 ga watan Satumba na shekarar 2017. A shirin namu na yanzu za ku ji ƙarin hasken da fadar shugaban Najeriya ta yi game da soke wani zaman majalisar ministocin ƙasar da aka yi. Za kuma ku ji cewa ministar harkokin mata ta Najeriya ta fito fili ta bayyana goyen bayanta ga tsohon mataimakin shugaban Najeriya Alhaji Atiku Abubakar idan har ya sake tsayawa takarar shugaban ƙasa.
Ni ba butulu bace, ni ba mai cin amana bace, ni ba mai yardara bace. Idan yau ina cabinet din nan, Baba Buhari ce zai tsaya, mai girma Atiku ce zai tsaya. Wallahi tallahi ka ji na rantse maka, zan je in gode wa baba in ce na gode, sannan in ce to ba zan iya ci gaba da aiki ba na minista, na gode.
To za ku ji ƙarin bayani an jima kaɗan. Bayan haka kuma za ku ji abin da masanin wato wani masanin harkokin tattalin arziki da wasu 'yan Najeriya ke cewa game da rahoton da ya ce Najeriya ta fita daga ƙangin koma bayan tattalin arziki. Shi yasa yau muke son ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Shin a wani fannoni ko ɓangarori kuke ji ko ganin alamar cewa Najeriya ta fita daga ƙangin koma bayan tattalin arziki? Sai a kira lamba 202-205-6555. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a yau Laraba cewa yana fatan 'yan majalisa za su yi ƙoƙarin ɗaukan matakin kare 'ya'yan bakin haure marasa izinin zama daga maida su zuwa ƙasashensu na asali, duk da ya ɗauki matakin kawo ƙarshen shirin da ya hana a maida su a ƙasashen nasu. Da aka tambaye shi a fadar White House ko yana ganin 'yan majalisar za su yi wani abu kan bakin hauren, Trump ya ce, "Ina fata za su yi, ina da zaton za su yi." Bakin hauren sun shigo Amurka ne da iyayensu shekaru da dama da suka wuce ba tare da izini ba. Trump ya fuskanci suka mai yawa daga wajen 'yan jam'iyyar Democrat da kuma wasu daga cikin 'yan jam'iyyarsa ta Republican game da wasu shugabannin 'yan kasuwa a Amurka sakamakon yunkurin ruguje shirin na DACA wanda tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya shirya shi ga bakin haure marasa izinin zama wanda ya ba su damar zama su yi karatu da aiki a Amurka har ma da shiga aikin soja. Trump dai ya bai wa 'yan majalisa watanni 6 su kada ƙuri'a akan al'amarin, amma zai waiwayi shirin idan an dage haramcin mai da su kasashen su idan har 'yan majalisar ba su yi wani abu ba.
Dan majalisar dattawan Amurka Bob Melendez na jam'iyyar Democrat ya bayyana gaban wata kotun gwamnatin tarayya a yau Laraba a jihar New Jersey domin fara yi masa shari'a akan zargin cin hanci da rashawa. Ana dai zargin Menendez ne da karɓar cin hanci daga hannun wasu attajirai masu ba da gudunmuwa domin ramawa kura ariyarta ya goyi bayan muradan harkokin kasuwancin waɗanda ke ba da gudunmuwar a majalisar. Wannan shi ne karo na farko tun bayan abin fallasar da aka yi wa lakabi da Abscam a shekarar 1981, inda aka yi wa ɗan takarar majalisar dattijai da ke kan kujerarsa shari'a bisa zargin cin hanci. Masu gabatar da ƙara sun ce Menendez ya karɓi cin hanci wanda ya haɗa da tafiya ta ƙasaita da jin daɗi da kuma ba da dubban daloli a matsayin gudunmuwa ga harkokin siyasa daga Solomon Melgen a ƙoƙarinsa na sauya dokokin biyan kuɗin kiwon lafiya Medicare domin Melgen ya ƙi biyan miliyoyin dalar Amurka da ake binsa. A farkon wannan shekarar aka samu Melgen da laifin kitsa babban shirin damfara, amma aka daga yanke masa hukunci har sai an gama shari'ar Menendez.
Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Masu bincike akan harkokin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya sun faɗa a wani rahoto a yau Laraba cewa dakarun gwamnatin Siriya ke da alhakin hare-hare har sau 20 da makamai masu guba akan musamman fararen hula cikin shekaru 4 da suka gabata. Kwamitin bincike akan Siriya mai zaman kansa ya ce waɗannan hare-hare sun faru ne a tsakanin watan Mayu da Yuli a wannan shekarar a garuruwan Khan Sheikhun da kuma Al-Tamni da gabashin Ghouta. Kwamitin ya tabbatar da faruwar hakan ne ta hanyar tattaunawa da waɗanda suka gane wa idanunsu da kuma waɗanda abin ya shafa kai tsaye game da ma'aikatan lafiya kai har ma da hotunan tauraron ɗan adam a hotunan burbushin bamabumai sannan da rahoton ƙungiyar haramta amfani da makamai masu guba. Gwamnatin shugaba Bashar al-Assad ta sha musanta wannan zargi na amfani da makamai masu guba.
Kotun kolin kasar India ta baiwa wata yarinya a shekaru 13 da aka yi wa fyaɗe damar zubar da cikin da ta ɗauka. Yarinyar da take da ciki na tsawon makonni 32 tana buƙatar izinin kotu domin dokar India ta tanadi zubar da ciki da bai wuce makonni 20 ba idan aka gano cewa lafiyar uwar na fuskantar haɗari. An saurari ƙarar a ƙwararren lokaci domin iyayen yarinyar sun gano tana da cikin ne bayan cikin wato makonni 29 da ta ɗauki wannan cikin. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rage zaman majalisar ministocin Najeriya da fadar Najeriya ta yi ya sake janyo cece-kuce a ƙasar akan ko me ke faruwa. Fadar shugaban Najeriya ta yi ƙarin haske. Abokin aiki na Sahaba Imam Aliyu na da ƙarin bayani.
Wannan shine karo na biyu ƙasa da wata ɗaya da fadar shugaban Najeriya take ɗage taron majalisar ministoci tun bayan da shugaba Buhari ya dawo daga jinya a Ingila. Ministan yada labarai Lai Muhammad wadda ya bada sanarwar ɗage wannan taro ya ce saboda hutun sallah da aka tafi ma'aikata ba su haɗa kan takardun taron ba. Kan haka na tambayi kakaki a fadar shugaban Najeriya Garba Shehu baya jin za a yi wa ɗagewar wata fassara.
Za a iya yi amma kuma aka yi ce ma hakan ba wai sabon abu ne a ce an ɗaga taron majalisar ministoci ba. Wannan taro shugaban ƙasa ke kiransa lokacin da yake bukata kuma don a biya ma bukatun jama'a ba bukace ko tsarin mulki yace dole sai an yi taron na ranar Laraba ba.
Masana tattalin arziki suna wato da bambancin ra'ayi duk da cewa akwai alamar cewa tattalin arzikin na kankama har yanzu abin wani ɗan tangarɗa kaɗan na iya sawa a koma gidan jiya.
Saboda wannan aiki gaba aka samu tattalin arziki da aka ce yana cikin rami yana cikin mawuyacin hali aka ce ya fito daga cikin wannan rami saboda haka fatanmu shine daga nan yanzu wannan jami'ai gaba ɗaya kowa kuma ya mai da ƙarfinsa. A dage don a tabbatar cewa shi kansa wanda yake cikin damuwa ko matsuwa yau shi ma ya samu sassauci a domin ƙasa ita ma ta samu cigaba dangane da tattalin arzikinta.
Wasu rahotanni a wasu kafofin yaɗa labaran Najeriya na cewa ɗaya daga cikin ministocin shugaba Buhari tana yi wa tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar yaƙin neman zaɓe. Ko abin da fadar shugaban ƙasa za ta faɗa kan wannan?
Wallahi ban da labari kuma ba zan ce komai akan abin da ban sani ba gaskiya.
Na kuma tuntuɓi Farfesa Salisu ya kasai na Jami'ar Usman ɗan Hodiyo shin yana gani jama'a za su gamsu da wannan dalili?
Kamata a ce a tunda akwai minista wanda yake na yaɗa labarai kuma duk abubuwan da suka faru game da gwamnati ko za su faru ɗin za a sanar. Kuma ka cire ta kalli yawan jama'ar Najeriya abu ne mawuyaci a ce wato za a so a ta share ƙarya domin za a ji kunya.
Farfesa wani labari da muka gani ba da jama'a wannan ba a kafofin yaɗa labarai na cewa wata minista a gwamnatin Buhari an ganta ta je gaisuwar sallah ga tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar tana ce masa ta kira shi shugabanmu babanmu kuma mutumin da zai zama shugaban Najeriya a shekara ta 2019 idan Allah ya yarda.
Tana mubaya har gobe da shugaba Buhari. Wato Alhassan Sani wannan siyasa ce kawai. Shine ni a ra'ayina nake ganin kamar mu siyasarmu har yanzu ba ta nuna ba.
Duk kokarin da nayi don jin ta bakin minista Jummai Alhassan kan wannan batu ya ci tura. Sahabu Imam Aliyu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Sahabu Imam Aliyu. Karo na biyu kenan da ministar harkokin mata ta Najeriya Hajiya Jummai Alhassan ke fitowa fili tana bayyana dalilinta na goyen bayan tsohon mataimakin shugaban kasar Najeriya Alhaji Abubakar Atiku akan tsayawa takarar shugaban kasa a zaben shekarar 2019. Dukko da cewa tana cikin ministocin shugaba Buhari. A hirarta da wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz, minister ta tabbatar mashi da wannan batun saboda ta ce shugaba Buhari bai ci zai sake tsayawa takara ba.
Bai nuna zai tsaya ba mana don a 2011 da aka kuma zabe aka yi masa soje yace ba zai sake tsayawa ba. Sai 2014 mutane suka fara neman shi ana sa mishi pressure ya tsaya ya tsaya domin ya gyara kasa. To sai ya tsaya. To a lokacin yace zai tsaya term ɗaya ne kawai, wa'adi ɗaya ne kawai zai tsaya. To ko za a saki sa mishi pressure a 2018-2019 cewa ya tsaya zaɓe. A yanzu dai bai ce zai tsaya zaɓe ba. Ni ba Butulu bace, ni ba mai cin amana bace, ni ba mai yardara bace. Idan yau ina cabinet ɗin nan, Baba Buhari yace zai tsaya, mai girma Atiku yace zai tsaya. Ni zan je in durƙusa gaban Baba Buhari in ce mishi to baba na gode da ka bani dama na yi serving wannan kasa a matsayin minista a ƙarƙashin gwamnatinka. Na gode. Amma ka ga yanzu ka fita za ka tsaya siyasa. Uban ɗaki na da ka sani Atiku Abubakar shi ma ya fita zai tsaya. Zamana a nan ba zai yiwu ba. Domin uban ɗaki na in yi tsaya siyasa ba dama in tsaya a nan don zai zama munafunci. Ni kuma ba munafuka ba ce ban iya munafunci ba. Abin da na faɗa kenan. Kuma wallahi ran da baba zai ce zai tsaya Atiku kuma yace zai tsaya wallahi tallahi ka ji na rantsa maka zan je in gode wa baba in ce na gode sannan in ce to ba zan iya ci gaba da aiki ba na minista domin kaga za a ba za a ma yarda da ni ba sannan shi baba Buhari idan nace na bar Atiku ko ba ni da Atiku ko uban ɗaki na bane shi ma baba Buharin zai shakka na zai ce wannan mace amana ce kuma ni duk wanda ya sanni bai sanni da ƙarya ba bai sanni da cin amana ba bai sanni da yaudara ba bai sanni da butulci ba ko da yake baba Atiku bai ce mana zai tsaya zabe 2019 ba mu muna kyautar da zaton mu ƴaƴan shi na siyasa cewa zai tsaya
to bake tunan ganin kaman kanciya kamar da ke ce a shi Buhari bai fito ya bayyana ba sannan shi Atiku ma bai fito ya bayyana ba usan su mamaki ganin kanciya domin akwai raɗe-raɗin kanciya watakila Atiku ka iya komawa jam'iyyar sa ta da wato PDP anya ba kaman kanciya kuna son ku koma inda kuka fito ba ne a da wato PDP
kai da kanka ka ce raɗe-raɗi ne ana kira raɗe-raɗi a cikin siyasa ne
Ibrahim Abdulaziz kenan a hirar da yayi da ministar mata Hajiya Jummai Alhassan. Mahukunta a Najeriya sun ba da sanarwa a hukumance cewa kasar yanzu ta fita daga halin kuncin tattalin arzikin da ta samu kanta ciki a baya. To amma talakawan kasar sun ce ba su gani a kasa ba. Ga rahoton da Hassan Maina kaina ya turo mana.
Hukumar ƙididdiga ta Najeriya ta fidda wani rahoton da ya nuna cewa tattalin arzikin Najeriya ya bunƙasa da kashi 0.55 cikin 100 a watanni ukun farko na wannan shekara, ina kai muƙarana da na bara. Abin da hakan ke nufi shine yanzu Najeriya ta fita daga cikin komadar tattalin arziki. Masanin tattalin arziki Yushewa Aliyu ya mana ƙarin bayani.
Shi fita daga cikin wannan tattalin arziki fita ne wanda zai sa misali kan mutum wanda yake iya cin abinci so biyu a rana sai koma ya ci so uku, kaman kuma wanda da yana ci so uku da amma yana ci ba nama sai kai ya hau mukamin ya ƙara nama. To shine yake nuna fita daga cikin wannan tattalin arziki na tawaya a wajen mutane. To amma a gwamnatance a jimila ne ake harhaɗawa bangaren tattalin arziki da ya shafi sufuri, da ya shafi gona, da ya shafi ma'adinai, da ya shafi man fetur, da kuma abubuwan da ya zo hannun gwamnati.
Amma da dama daga cikin talakawan Najeriya ba su amince da wannan ƙididdiga ba.
Sunana Abdullahi.
Ka sani dangane da halin da tattalin arzikin Najeriya ke ciki.
An ce Najeriya ta fita daga halin matsin tattalin arziki, mu dai ba mu gani a ƙasa ba.
to kuma gashi mutane suna cikin mawuyacin hali a ƙasa, kusan ma abincin da mutum zai ci ma yana mai wahala. To kuma ta yaya za a fidda wannan rahoto ba tare da ƴan ƙasa su za su yi wannan bayanin? Ai ba wai su daga can sama za su fito su ba mu wannan bayanin ba.
Sunana Yakubu Yusuf Ankara, jihar Katsina. To gaskiya abin da za mu ce shine mu gani a ƙasa ya kamata idan har ya tabbata ba su za su faɗa ba, mu talakawa za mu gani mu yaba, amma ba su ba daga can wanda su ke jin daɗin abin za su faɗa.
Usman Bayan UTC wani ɗan kasuwa ne.
To gaskiya lamari har yanzu dai akwai sauran ƴan yara da ke a ɓangaren price ɗin kaya, don har yanzu babu wani abin da ake sayen shi kamar da. Kaga kamar abin da ake sai da 1,000 yanzu nan in ka taya shi a kasuwa za a iya ce maka 2,000 kuma an saida shi sama da haka.
To yanzu malam matsayin ka na shi yana ka amince cewa an fita daga cikin halin da ake ciki na tattalin arziki a Najeriya?
A bangaren kasar mai gida.
Kamar yaya?
Saboda muna cikin gaskiya rashin halin kuɗi gaskiya, saboda Allah ba muna cikin matsalar kuɗi, ba kuɗi ko ina mun yawa tare da sai hankali gaskiya ba mu ganin kasar.
Masanin tattalin arziki Yushewu Aliyu yace akwai abin da ya kamata gwamnati ta yi.
To abin da gwamnati ya kamata ya shine ta kula da farashin da ake sai da kayayyaki, sannan kuma duk abin da zai kawo farashin ya zama na daidai da kudaden da ke hannun mutane. To gwamnati ya kamata ta yi shi, sannan kuma a kula da kudaden da ake bada bashi suka a banki, wato lending rate, kuɗin interest rate da ake bayar a banki, shi ma a kula da shi sosai, saboda ma'aikatun da ke samun ɗan kuɗaɗe a su samu kuɗaɗe domin su zuba shi a tattalin arzikin ƙasan.
San mai na kaina, muryar Amurka daga Najeriya.
Madalla a gaida Hassan mai na kaina, yau muna son mu ji daga gare ku ku masu sauraron mu, shin a waɗanne ɓangarori ko fannoni kuke ji ko ganin alamar Najeriya ta fita daga kuncin tattalin arziki? Sai a kira a bayyana ra'ayi.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To mun samu kira na farko daga Kaduna.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Kuna tare da Adamu Jeji daga kamfanin Fati Jaji Kaduna, Nigeria.
To Mallam Adamu, muna jin ka.
Ni har ga Allah, kamar yanda ƴan uwana wanda kuka nemo ra'ayoyin suka bayyana, ba shakka mu talakawa ya kamata mu fito mu faɗi cewa lalle tattalin arzikin Najeriya ya fara haɓaka. Amma su waɗancan dama ai suna cikin daula, kuma a gaskiya har yanzu ban ga alamun wani sauki da a ce an same shi ba. Saboda ba dan komai ba, muna cikin talakawa ne tsumbul. Kullum sai ka ga mutum ya taso daga nesan duniya ya zo wajenmu yana neman taimako, kuma bai san bamu da shi ba, saboda kawai yana jin mu a rediyo, kawai san yada labaran nan muna maganganu.
To mun gode Mallam Adamu Jeji, har yanzu dai muna nan a Kaduna.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Sunana Ibrahim Daramar Gashikun.
Mallam Ibrahim, muna jin ka.
To gaskiyar magana, a cewar tattalin arziki, mun fita daga matsalar tattalin arziki, zan iya cewa na yadda ya canza a takarda, amma a ƙasa gaskiyar magana bai canza ba, domin har yanzu akwai 'yan Najeriya da ba sa ma iya cin abinci a rana sau biyu ko sau uku ma da aka saba ana yi. To fatanmu kira ga gwamnati a daina saurin faɗin haka, a bari talakawa su shaida a ƙasa, wanda su ya kamata a ce su fito su fara faɗan cewa lalle tattalin arzikin Najeriya ya haɓaka, ba wai a faɗa a jarida a takarda a ce za a yi aiki da shi ba.
To mun gode Mallam Ibrahim Allaramma, har yanzu dai muna nan a Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalamu, da wa muke magana? Wani
Dauda, barkanki da dare. Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwa.
Alhaji Musa Garo, kana lafiya?
to idan muka dauki wannan al'amari da su shugabannin Najeriya suke magana gaskiya har yanzu dan Najeriya da talakan Najeriya har yanzu bai gani a ƙasa ba saboda duk abin da kake saye da tsada haka yake saye shi kuma yanzu kin ga ma wani abu ma da gwamnatin tarayya ta ya kamata a ce wannan rage mai da ta yi ba wai a ce a rage wa talakan Najeriya naira 5 a mai ba ya kamata a ce naira 40 din ma a tire ta a bashi a naira 100 to kaga ta sheke kawo matsalolin ma a Najeriya da haka mu fatar da muke shugaban kasar Najeriya duba talakan Najeriya domin talakan nan fa shi ne jajirce ya ba kanshi wahala akan Muhammadu Buhari a tashi lafiya nagode Alhaji Musa Garo
to Alhaji Musa Garo mu ma mun gode yanzu kuma bari mu nufi binnin tarayya Abuja
assalamu alaikum
wa alaikum assalam da wa muke magana
sunana Ibrahim A Isa Dutsen dan bako shi karamar hukumar Shanono lokar gamman Kano fitai mazaunin garin Abuja
to mallam Ibrahim A Isa muna jin ka
da su shugabanni da suke wannan fadin magana kamar ta dan uwana ne Alhaji Musa Garo makoci na mutumin Garo wannan magana da suke fadi suna cikin sanyi ne ba san abin da ke waje ba domin yanzu tsakanin masallatai da coci da kasuwa in kika da za ki zaga kiga yanda mutane fara suna tsoroko a taimake su wani ma yana ta bai da abin da zai ci yau bai da abin da zai ci gobe illahi 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 ke kanki sai kin yi kuka a matsayin shi na yan jarida
to Allah ya kyauta mallam Ibrahim A Isa yanzu kuma bari mu je Nasarawa
assalamu alaikum sunana Shafale Katin Magaji Danya Musa kuma jihar Nasarawa malama Maryam barka da aiki
barka ka dai mallam Shafale menene ra'ayinka
malama Maryam a gaskiya bismillahi gwamnatin Najeriya suna da aiki a tattare da su da yawa dan kam a gaskiyan magana shine talaka ne ya kamata a ji shi a zo a tambaye shi yaya ne ne yanayin kasan nan yake ciki amma ba wai kawai su zauna su tsara ba takarda a ce wai kasan nan an samu wani cingaba babu cingaba ko daga nan zuwa can an koma baya ne an koma kasarani aka shiga saboda a gaskiya a yanzu aure ya mutu malama Maryam aure ya mutu a kasan nan namu Najeriya wallahi kuma mutane sun mutu saboda yunwa da wahala saboda haka in za su dawo su yi gyara su dawo su yi gyara dan a samu cingaba wannan kasa amma kar su zo suna mana magana na yan takarda da fatan za ku tashi lafiya mun gode
to mu ma mun gode mallam Shafale yanzu kuma bari mu nufi jihar Filato
hallo assalamu alaikum
wa alaikum assalam da wa muke magana
mallam Maryam kina magana da Gali Umar ne
to mallam Gali muna jin ka
gaskiya alhamdulillah na yi farin ciki dan na kusan shekara ɗaya ina neman ku wallahi ban same ku ba
Allah sarki
alhamdulillah
to me ne
gaskiya ya kamata kamar yana Alhaji Musa Garo ya faɗa gaskiya ƴan Najeriya su gani a ƙasa ka gani ba a ce mana tattalin arziki ya hau ba kuma ƴan Najeriya suna cikin wani hali wallahi a harkar nan da muke muna harkar irin proziyan da horonsu wallahi malama Maryam mutanen da suke wani hali a ƙasar nan wallahi Allah ya yi yawa da su gaskiya ya kamata a tausaya talaka dan talaka suka zaɓi wannan gwamnatin gaskiya in talaka kuma suka juya wannan gwamnatin ba gaskiya ba za a ji daɗi ba dan wallahi talaka ma sun fara dawowa da karakke wannan gwamnatin a daina zagin ƴan majalisu ko ana zagin wasu ya kamata a canza su mana a canza ministoci da ya kamata shugaban ƙasa ya canza ministoci gaskiya gwamnatin nan ta tafi daidai gaskiya inda talaka za su ji daɗin wannan gwamnati malama Maryam ki tashi lafiya
to mun gode mallam Gali Umar daga Filato yanzu kuma bari mu je jihar Adamawa
hello ranke dade
barka ka dai dawa muke magana
ina magana da Dallami ne Umar
to mallam Dallami muna jin ka
to a gaskiya lamarin tattalin arzikin nan dai bai cancanci a ce gwamnati tana rubin talakawa ba a koda yaushe ya kasance al dinga faɗa mana gaskiya shine mafi alheri mun gode
to mu ma mun gode mallam Dallami yanzu kuma bari mu je Jigawa
assalamu alaikum
wa alaikum assalam da wa muke magana
ina magana da Murtalami Robi dake jiha Jigawa ne ga tarlo game
to mallam Murtalami muna jin ka
yawa ni gudunmuwar da zan bada akan wannan shirin da kuke yi ya kamata a ci shugabanninmu in suna jin wannan shirin da muke yi a ce su wani duk wata jiha a samu wani shaguna ba ɗaya ba biyu ba a ce a buɗe na gwamnati na ɓangaren kayan abinci.
To
dalilin wannan sai ga an samu afuwa.
To mun gode Malam Murtala mai robobi jihar Jigawa. Yanzu kuma bari mu leƙa jihar Neja.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Kuna magana da injiniya Lawal Sanko Loma Buriya.
To injiniya, muna jin ka. Menene ra'ayinka injiniya?
Masha. Okay, na ina dawowa ne yanzu na kama ku abin da me yake darasin da ake magana akan.
Muna so mu ji ne cewa shin ta wani bangare ne kake ganin alamar Najeriya ta fita daga kuncin tattalin arziki kamar yadda rahotanni ke ba da bayani?
Eh, Allah kai ne gaskiya mu kanmu da muke tare da talakawa muna jigi kuma muna gani dangane da irin yanayin da talakawan Najeriya ko ba gaskiya ba. Domin Allah ya sa ina cikin masu rikin shugabannin masarautu, ina mai unguwa ɗan kolin Maduriya a can jihar Neja ƙaramar hukumar mulki kamar da. To nikan zauna da jama'a, nikan ta jin ra'ayoyinsu da suke ta faɗa. To a nan ni kaina kuma sun yi zamanta ina da rakin na ma'aikatan gona a zigirman lakar jama'a Ibi.
To injiniya, sai dai kuma lokaci ya ɗaga mana hannu, mun so da mun ji cikakken bayani daga gare ka. Mun gode ga dukkan waɗanda suka kirawo mu a yau.
Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Hukumomin ƙasar Azerbaijan sun kawo babban editan kamfanin dillancin labarun Tehran, inda suka yanke mashi hukuncin ɗaurin wata uku har zuwa lokacin da za a tuhume shi akan zargin ƙin biyan haraji da wuce gona da iri wajen amfani da mukaminsa. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin Amurka Heather Nauert ta ce Amurka ta damu ainin akan kamu da ɗaurin wata uku da aka yi ma sananne kun babban editan kafar yaɗa labaru mai zaman kanta guda ɗaya da ake da ita a ƙasar Azerbaijan na kamfanin dillancin labarun Tehran, Mohammed Alibab, da aka kama a 24 ga watan Agusta, inda aka ɗauki tsatsauran mataki akan kamfanin ta hanyar hana shi amfani da asusun ajiyarsa ta banki, sannan kuma zargin shi da ƙin biyan haraji yana tada hankali. Ms. Nauert ya ƙara da cewa waɗannan matakan da gwamnatin Azerbaijan ta ɗauka na tauye 'yancin ɗan jarida da kuma ci gaba da tauye haƙƙin bayyana ra'ayi na cikin sabon salon da gwamnatin take amfani da su na hana mutane damar sauraron gidan Radio Free Europe da Radio Liberty da sauran kafofin watsa labarai na yanar gizo masu zaman kansu. A saboda haka gwamnatin Amurka take kira ga ƙasar Azerbaijan da ta yi saurin sakin Mehmet Alibab da dukkanin waɗanda ta ɗaure saboda sun yi amfani da 'yancinsu kamar yadda dokokin ƙasa da ƙasa da na OSCE suka tanada. Wannan shine sharhin murya Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To yanzu kuma ga labarai, amma wannan karan a taƙaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a yau Laraba cewa yana fatan 'yan majalisa za su yi ƙoƙarin ɗaukan matakin kare 'ya'yan baƙin haure marasa izinin zama daga mai da su zuwa ƙasashensu na asali, duk da dai ya ɗauki matakin kawo ƙarshen shirin da ya hana a mai da su ƙasashen nasu. Da aka tambaye shi a fadar White House ko yana ganin 'yan majalisa za su yi wani abu akan baƙin hauren, Trump ya ce, "Ina fata za su yi, ina da zaton za su yi." Baƙin hauren sun shigo Amurka ne da iyayensu shekaru da dama da suka wuce ba tare da izini ba. Trump ya fuskanci suka mai yawa daga wajen 'yan jam'iyyar Democrat da kuma wasu daga cikin 'yan jam'iyyarsa ta Republican game da wasu shugabannin 'yan kasuwa a Amurka sakamakon yunkurin ruguje shirin na DACA wanda tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya shirya shi ga baƙin haure marasa izinin zama wanda ya ba su damar samun zama, yin karatu da kuma aiki a Amurka har ma da shiga aikin soja.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Nazar Ahmed Hausawa da ya taya na gabatar da shirin, da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da Bada Umarni, da injiniya Musleman Tarawali, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.